This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Talata, 12 ga watan Maris shekarar 2024. A bangaren rahotannin za ku ji cewa a halin da ake ciki yanzu haka, baya ga sauran matsaloli, Najeriya na fama da matsala da kuma karancin wutar lantarki, kama daga jihohi har ma da babban birnin tarayyar kasar Abuja.
Akwai ma'aikatanmu da suka mutu da yawa, hakkinsu ya kibta, iyalan suna cikin wahala.
Muna kuma tafe da tattaunawa da Ali Mustapha Sokoto da ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar kan satar mutane da dalibai a makarantu da yan bindiga suka zafafa.
Akwai aiki da muke yi tukuru na fata da mutanen nan sosai da sosai, wanda mun matsa muna ganin kamar ƙarshen sa ba ya zo.
Sai a kasance da mu domin jin wannan da ma sauran rahotanni. Muna kuma tafe da shirin Allah ɗaya gari bamban da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin wannan wata na Ramadan. Za kuma malika fagen wasanni, amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Wani jirgin ruwan Sifaniya dauke da tan 200 na kayan abinci ya taso daga Cyprus zuwa Gaza a yau Talata, a wani yunkuri na baya-bayan nan da wasu kasashen duniya ke yi na kokarin ciyar da dubban Falastinawa da ke fama da yunwa yayin da ake ci gaba da fada a Gaza. Wata kungiya mai suna World Food Kitchen, wacce fitaccen masanin girki Jose Andres ya kafa, ce ta tattara kayan abincin, ko da yake ba a bayyana takamaimin inda jirgin zai tsaya ba a Gaza. Tafiyar da jirgin zai kwashe tsawon kilomita 400 yana yi a teku za ta dauki akalla kwana 2-3 kafin jirgin ya isa Gaza. Kazalika, wani jirgi na biyu da aka yi masa lodi daga Cyprus shi ma yana shirin kamo hanyarsa ta zuwa Gaza domin taimakawa Falastinawa, a cewar ministan harkokin wajen Cyprus Konstantinos Kombos. Shugaban kasar Romania Klaus Iohannis a yau Talata ya sanar da shirinsa na tsayawa takarar shugabancin kungiyar tsaro ta NATO, inda yake shirin mai gurbin Jens Stoltenberg. Iohannis ya sha alwashin samar da kyakkyawar mahanga ga kungiyar, musamman a wannan lokaci da take fuskantar kalubale. Cikin shekaru biyu da suka gabata, kungiyar tsaro ta NATO na fama da kalubalen tsaro a yankunanta duba da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Sai dai Prime Minister Holland Mark Rutte ne ke kan gaba cikin masu sha'awar shugabantar kungiyar, bayan da Amurka, Birtaniya da Jamus suka nuna masa goyon baya. Ko da yake kasar Hungary ta ce ba za ta goya wa Rutte baya ba saboda yadda yake sukan lamirin gwamnatin. Jami'an gidan yarin da aka tsare tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan sun haramta yawa kan ɗin ziyara har tsawon makonni biyu saboda abin da suka kira dalilai na tsaro, matakin da jam'iyyar Khan da lauyoyinsa suka yi kakkausan suka a kai. Da shekaru 71, tsohon Prime Minister na Pakistan na zaman yari ne a Rawalpindi, wani gidan gyara hali da ke gefen Islamabad, babban birnin kasar. An yanke wa Khan hukuncin zaman gidan yari ne bayan samunsa da laifin cin hanci da rashawa a lokacin yana ofis da kwarmata bayanan sirrin kasa da kuma shirya wani aure na bogi kwanaki kaɗan gabanin zaben da aka yi a watan da ya gabata. Shi dai kan ya musanta dukkan zarge-zargen. Jam'iyyarsa ta adawa ta Pakistan Tahrik al-Insaf ta yi tir da matakin da gidan yarin ya ɗauka na hana ganin Khan, lamarin da ta kwatanta a matsayin abin da ya take doka, tare da yin kira da a yi gaggawa ɗage haramcin. Mutane biyu sun mutu a tsibirin Hokkaido a can kuryar arewacin Japan bayan da dusar kankara ta rubto musu yayin da suke tseren kankara, a cewar rahotanni. Bayanai sun yi nuni da cewa mutanen sun gamu da ajalinsu ne a tsaunin da ake kira Yuti, kuma 'yan kasar New Zealand ne, a cewar jaridar New Zealand Herald. Dusar kankara ta rubto wa mutane uku ne cikin wani gungun mutum shida da ke tseren dusar kankara, a cewar kafar yada labarai ta Kyodo da ke Japan. Mutum na uku da lamarin ya ritsa da shi ya tsira, amma kuma ya ji rauni a kafadarsa, a cewar rahotanni. Manyan likitoci a Koriya ta Kudu na shirin bin sahun kananan likitoci wajen shiga yajin aiki a mako mai zuwa, idan har gwamnati ba ta shawo kan takaddama da ta kai ga yajin aikin ƙananan likitocin ba. Likitoci masu sanin makamar aiki a ƙasar ta Koriya ta Kudu sun kwashe makonni uku suna yajin aiki domin nuna adawa da wani shiri da gwamnatin ke shirin aiwatarwa na ƙara yawan guraben karatun likitoci ga ɗaliban da ke ƙoƙarin koyon aikin likitanci a ƙasar. A yau Talata, ƙungiyar manyan likitoci waɗanda farfesoshi ne suka bayyana matsayinsu bayan kada ƙuriya inda suka ja kunnen gwamnati kan shirin soke lasisin likitocin da ke yajin aikin. Ƙungiyar manyan likitocin ta yi kira ga gwamnati da ta hau teburin sulhu da ƙananan likitocin nan da mako mai zuwa. A wallamari mai nasaba da wannan kuma, farfesoshi a jami'ar horon aikin likitanci ta Seoul su ma suna barazanar ajiye aikinsu idan har gwamnati ba ta kawo ƙarshen yajin aikin ma'aikatan lafiyan ba nan da mako mai zuwa.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai Abuja, babban birnin Najeriya, inda halin da ake ciki 'yan kasar ke fama da matsala da kuma karancin wutar lantarki. Kama daga jihohi da uwa uba babban birnin tarayyar kasar, wato Abuja, inda ake shafa sa'o'i a wasu lokuta ma har kwanaki a cikin duhu babu wutar lantarkin. Ga wakilinmu a Abuja, Hawa Umar, da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ta aiko mana, da ya fara da koken da wasu ma'aikatan hukumar samar da wutar lantarkin da ke jihar Kaduna suka yi suna neman haƙoƙinsu.
Dambarwar da ta kaure kenan tsakanin kungiyar ma'aikatan wutar lantarki NUWI da kuma hukumar gudanarwar samar da wutar lantarki ta jihar Kaduna KAEDCO, a lokacin da mambobin kungiyar NUWI suka kasa suka tsare a gaban babban ofishin hukumar raba wutar lantarkin ta Kaduna. Kungiyar NUWI dai ta ce ta dauki wannan matakin ne sakamakon wasu bukatun ma'aikata da ta ce da dade tana bin hukumar KAEDCO ta biya musu, amma abin ya cutura, inda a yanzu tura ta kai bango. Comrade Adogaya shine mataimakin shugaban kungiyar NUWI na Arewa maso yamma.
Yau wata 72 kenan kowane ma'aikaci na wannan kamfani ana cire masa kudinsa na pension a albashinsa, amma wata 72 nan har yanzu ba a samu su kudinsa a cikin albashinsu. Na biyu, akwai ma'aikatanmu da suka mutu da yawa, haƙƙinsu ya ƙi fita, iyalansu na cikin wahala. Na uku, akwai ma'aikata da suka ritaya, wasu sun bar aiki don kansu, haƙƙinsu na barin aiki an yi su ba su haƙƙinsu ba sun hana su haƙƙinsu. Akwai promotion na ma'aikata kawai shekara wajen 5-6 ko 8 ma'aikata suna aiki, amma har yanzu mutum ba promotion, ba ci gaba harkar aikinsa. Akwai ma'aikatanmu da aka kora yau watannin baya da suka wuce akwai wani hatsari da ya faru a Zaria akan na'urar aiki ce ba ta da kyau, ikai daigaru sun kasa gyarawa. Zuwa ga samu matsala wajen kunna wuta, mutane aka da wasu suka mutu, wasu kuma aka dan samu kona gidaje suka zo kore mutanen mu, muka ce ban yarda da wannan kora fa. Yanzu kuma akwai zance a ƙasa, wannan sabon MD zai kore mutum wajen 1000 da wani abu, to mu kuma muka ce gaskiya ban yarda ba. Sune biyu daga cikin abubuwan da man nan
da yake mayar da martani kan matakin na NUWI. Shugaban hulɗa da jama'a na KAEDCO Abdulaziz Abdullahi ya ce akwai alƙawarin zama da suka yi da kungiyar a Laraban nan don gabatar musu da matakan da suke dauka don samar da maslaha, amma duk da haka suka dauki wannan mataki.
Dama akwai quarter limiting da muke yi wanda ya fada goberan Laraba, muka ce ku bari idan MD yazo za mu yi mishi bayanin cewa ga lalle wannan abun sun taso, wannan ana maganan pension din me tsarin me plan din biyan wannan al'amura. Muka tsaya da magana cewa okay za su bari sai ranar Laraba, kawai shi yau da safe muka tashi muka ga kawai sun zo sun rufe office sun ce wai shi suna yaji aiki. To mu mun san dalilin wannan yaji aiki ba, MD kan issue din pension ne da wani su korofors mun yi da su za su bari gobe, to me yasa awa 24 ba za su yi jira ba har zuwa goben da za a zo zauna a samu maslaha kan wannan abu. Ba su suka ne da suka taru a baya, wannan MD da yazo bai wuce wata biyu a office, dole ne sai ya fito da tsari tunda ya hau mulkin nan, ya nuna musu cewa yana son ya aiki da su, yana son a tafi tare a samu maslaha a ceto company daga halin da ta samu kanta.
A watan da ya gabata ne dai ministan lantarki na Najeriya ya sanar da cewa akwai yiwuwar cire tallafin wutar lantarki sakamakon yawan bashin da ake bin kamfanonin samar da wutar lantarki na kasar da ya haura naira trillion 3. Hawa Umar, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaida Hawa Umar da wannan rahoto, masu sauraro kada dai a shafa, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma har yanzu dai muna nan a Najeriya wannan karan ma dai akan batun da ya shafi tsaro. Inda a wata tattaunawa ta wayar tarho da Aliyu Mustapha Sokoto da ministan tsaron kasar wato Alhaji Abubakar Badaru kan batun ayyukan ta'addancin 'yan bindiga musamman a arewacin kasar, inda ya suma da tambayar shi abin da gwamnati ke yi akan wannan lamari.
Aliyu, ka sani ita ma harkar yaƙi irin wannan haka yake. Abin da zan ce wanda dai mutane za su ji shi ne muna aiki tukuri. In ka ɗauki na Maiduguri, za ga yanzu inda ake samun matsala Maiduguri ne kadai, kuma ita ma ta ragu da gaske. To akwai aiki da muke yi tukuru na fata da mutanen nan sosai da sosai, wanda mun matsa muna ganin kamar ƙarshen sa ba ya zo. To mun ga sojojinmu kar guiwar su kai ƙasa a wannan, kuma sun bi suna kai, kuma da yardar Allah za a kwato mutanen nan insha Allah ba nan da daɗewa ba. Aikin da ake ana yin sa sosai, sun san cewa sojoji na aiki sosai. Daga mun shiga Sumbisa, an gama an yi taking over Sumbisa, kusan duk wuraren da yake suna zama an gama da shi ana ta turawa. Al'ada ce ta irin waɗannan mutanen, in an takura da yawa su yi firtikit, su yi wani abu babba wanda za a tsorata ko kuma ya damu jama'a, ko kuma a sa ido a kansa ya ɗauki hankali a kan sauran ayyukan da ake yi.
So kana jin masu yin waɗannan sace-sacen yaren ɗin mutanen Boko Haram ne, ko kuma akwai alaƙa tsakanin 'yan Boko Haram da masu satar yaran nan 'yan makaranta da mata da sauransu a wasu sassan ma da babban
rukun? Na ma magana yanzu na shi wanda ya faru a Borno, wannan magana ce ta 'yan Boko Haram da kuma yawancin wanda aka sata ɗin, wato waɗanda suka tuba ne. Saboda haka mutanen sun ana bi, kuma da yardar Allah za a kwato su, don har kamar 5 ne ko 6 sun kubuta sun dawo, kuma sun ba da bayanin abin da yake faruwa, kuma za mu bi mu kare wannan abu.
To kafin
mu wannan na 'yan makaranta ba Boko Haram ba ne, wato bandit ne da wayannan dai wanda suke kai hari a Northwest, su ne kamar suka haɗu su uku, group uku, wato daba guda uku suka kai wannan hari. Kuma muna biye da su, mun san abin da muke yi, kuma muna bi, kuma da yardar Allah za a kwato su. Kuma shi ma abin da ya faru, duk wanda yake Northwest a yanzu ya san cewa sojoji sun tada kaini, suna bin mutanen, suna fatattaka su.
Abin da ya faru a Kaduna ya ba da mamaki sanin cewa Kaduna tana ɗaya, in ma ba ita ce a sahun gaba ba, tana ɗaya daga cikin wurare da ke da sansanonin ma'aikatan tsaro da yawa, haɗa da sojoji da makarantu da sauransu. Wannan ba karo na farko da ake sata yare bana a Kaduna. Me kake ji yake sa mutanen nan suke iya shigowa cikin makarantu da rana tsaka su kwashe yara su tafi har su bar gari ba tare da an tinkare su ba?
Babu ƙasar da za ta iya sa soja a kowane lungu da sako. So waɗannan mutanen suna nan da masu ba su labari, suna fuskantar inda aka ɗauke kai aka fitar, sai su shirya su zo su yi wannan abin da suke yi.
Ministan tsaron Najeriya kenan Alhaji Abubakar Badaru a tattaunawarsu da Aliyu Mustapha Sokoto ta wayar tarho. Sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu da ke tafi domin jin ci gaban tattaunawar. Yanzu kuma lokaci ya da za a gyara zama ga ramatu da shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja da zalla.
Madalla jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Allah ɗaya gari bamban. To kamar yadda watakila aka sani, musulmai a faɗin duniya dai na shafa kwanaki 29 ko 30 suna azumi a watan Ramadan, wato tun daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana. Sai dai tsawon sa'o'in da ake azumi na bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Misali, a nan ƙasashen Turai.
Yanzu lokacin azumi ya zo lokacin zafi, wato lokacin soma kenan. Gaba ɗayan daren albiyar ne, saboda ƙarfe 10 na dare ga rana can lokacin za ta faɗi. To kaga ba dama ka sha ruwa kafin ƙarfe 10 na dare. Sannan kuma ƙarfe 4 gari ya riga ya waye, rana ta fito. Nan ma ba dama ka ce za ka yi sahur. So dole wani sa'in idan na ci abinci sau ɗaya ba zan sake ci kafin yunwa ta kama ni, gari ya riga ya waye. Me yasa? Saboda haka azumi idan ya zo a lokacin zafi, awa 19 muke.
To amma kuma akwai wasu kasashen Turan da ke wa al'ummar musulmai tanadi na musamman.
Akwai abin da na yi noticing da nan Turai wanda yana birge ni sosai, kamar yadda kullun suke ba da abinci a masallaci kyauta. Kuma abinci ba wai abinci kaɗan ba, abinci isasshe ne za a baka, da sannan su baka da ruwa da juice.
To yadda yanayin rayuwar Turai ke tilasta musulmai da dama haɗa aikin ƙarfi da azumi, da kuma yanda a wasu ƙasashen na Turai musulmai ke more ibada cikin jin daɗi da walwala. Maudu'in shirin Allah ɗaya gari bamban na wannan makon kenan. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba.
Wani kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurba mangyada zalla.
Ana kwana ana kwana
madalla. A akasarin kasashen Turai kamar Jamus da Faransa da kuma Burtaniya, ana dai shafa yini mai tsawo kafin a sha ruwa. Wannan na daga cikin kalubalen da musulmai masu aiki musamman na ƙarfi a waɗannan kasashen ke fuskanta. Malam Isma'il Awwal Gwarzo ya shafa fiye da shekaru 20 a Jamus. A nan dai ya taɓo kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da musulmai ke fuskanta a yayin ibadan.
Eto, a halin gaskiya magana ta al'ada da Afirka da nan Turai ya bambanta, ba ƙaramin bambanci ba. Na farko yanayin daban ne, domin idan watan azumi ya zo a lokacin sama, wato ana shan ruwa ne ma da ƙarfe 10 na dare, sannan kuma ƙarfe 4 na safe in ka tashi ma rana ta riga ta fito, ba dama ka ci abinci. To saboda haka azumi a Turai yana da wahala, ba ƙaramin aiki bane, sai wanda kawai yake da tsoron Allah sosai, kuma wanda ke yaga cewa zai iya, yana da lafiya zai yi. Na farko kuma wajen zamantakewa kamar wajen aiki, lillahi wa rasuluhu akwai wahala, saboda aikin nan su ba abin da ya dame su da kana azumi ko baka azumi, ko kai musulmi ne, ba ruwansu da wani rangwame. Kawai abin da suka sani kai aiki, idan lokacin aiki yayi ka tashi, idan lokacin tashi yayi. Eh, saboda haka azumi idan ya zo a lokacin zafi, awa 19 muke.
To wani batu kuma da ke ciwa wasu daga cikin musulman tuwo a ƙwarya a lokacin azumin shine abinci, musamman ga waɗanda ke dogaro da abincin sayarwa don yin buɗe baki.
Na farko, kamar a gida a Afirka, idan za ka ci abinci ba sai ka yi darura ka yi tunanin cewar menene a cikin wannan abinci ba, halaka ne ko haram. To nan ku wallahi sai ka sa ido sosai, ba ko ina ma za ka je ka sai abincin ba. Yanzu misali, ko da kaza ce idan za ka saya, idan ba da ƙasar musulmi aka yanka ta ba, to dama in kai wasa ka sai wanda aka kashe ta ne kawai. To saboda haka nan wajen matsalar abinci akwai, amma wadata kuma akwai. To amma nama, muka zo maganar nama da sauran abubuwa duk da ake kerawa anan na abinci, alage ya riga ya fi yawa. Saboda haka dole sai ka sa hankali, hatta alawa wannan akwai kitsan alage a jiki. Saboda haka dole sai ka san wanne ne babu kitsan alage a ciki, wanne ne kuma yake halak, wanne ne kuma yake haram.
Madalla, to duk da waɗannan ƙalubalen, akwai wasu tsare-tsare da gwamnatoci a wasu ƙasashen Turai suka bijiro da su don ganin musulmai na ibada cikin walwala.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sunana Maryam.
Yau shekara na 10 a ƙasar Ingila. Abubuwan da muka fuskanta da suka dan zama mai wuya, saboda ƙasar ba ta musulunci bane, ba su san kamar makarantu, ana tsawon makarantu in yara suna da PE. suna yin PE din hakanan, amma yanzu suna kyautata mana suna cewa mu sanar da su in kaman yaron ka ba zai iya ba, ko kuma amma dai sanar da hukumar makarantar cewa yaro yana azumi. Mu ma bugu da kare wurin ayyukan mu haka sukan kyautata mana su ce in kana neman ko dan hutu haka, ko kuma kana son ka rage yawan awoyin da kake aiki akai, so suna dan taimaka mana. Kuma wani abu da kullun yake bani mamaki da kasan nan, wanda ya kamata mutanen gida su yi koyi da shi, a kullun a gida mutane na kuka da yanda farasoshin abubuwan musamman kayan abinci ke tashi suna haukacewa kamar Ramadana. To alhamdulillah kasan nan suna nuna cewa gara da su. Dan wasu shaguna in ka shiga zaka ga an sa Ramadan Mubarak, za ku ga an sa irin abincinsu an rage mishi farashi. Alal misali kaman buhun shinkafa 10 kilo in da yana kan fan 20, za su iya maida shi fan 16 ko fan 15.
Assalamu alaikum, ni ne Mustapha Ibrahim Umar. Akwai wata kasuwa da na je gaskiya, yanda na ga ajiye kenan, yanda na ga an ciccika ana siya da sauransu, kawai sai na tuna da Afirka na ce kai to lalle ku azumin nan ya kankama.
To rahotanni dai na nuni da cewa a sakamakon bambance-bambance na al'adu da kuma yanayin zamantakewa a Turai, watan na Ramadan ya kasance lokaci da musulmai da dama ke ɗaukar hutunsu na shekara suna koma ƙasarsu ta asali don yin azumin.
Sunana Aisha. A tsakanin gida da Turai aka zo azumi wanne fi mini? Gaskiya zan ce gida, saboda gida ya kunshi abubuwa da yawa wanda a nan Turai ba lalle ba ka samu, saboda a gida za ku haɗu da ƴan uwa a ci abinci tare, a yi dariya da sauransu. Kuma akwai abincin da a nan babu shi, kaman kana so ka ci kaman su ɗan wake ko su masa ko kosai, in ba kai kai ba lalle ka samu ba ma. Babu shi. Yanayin yanda rayuwa yake a nan, kaji makaranta ka dawo ka gaji da sauransu, to ba za ka ma iya irin wayannan abubuwan ba.
To kafin mu yi sallama, ga sako daga Sheikh Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Sokoto na kungiyar musulmai ta birnin Heidelberg da ke tarayyar Jamus.
Watan azumi wata ne na magfira, wata ne na yafewa, wata ne inda muke roƙon Ubangijin Allah ya kiyaye mu gabarin wutan jahannama, kuma ya zama mana aljanna, ya zama mana sakamakon mu gobe kiyoma Ubangijin Allah shi mana haka. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
To ma sauraron mu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban, sai kuma lokaci na gaba, a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Madalla, an gaida Ramatu Garba da wannan shiri na Allah ɗaya gari bamban. Masu sauraro, albarkacin watan Ramadan ga yara da karatun Alkur'ani mai girma.
Sunana Rahutu Muhammad, daga kuma shekara na 14 years. Zan karanta muku suratul mutaddila. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم
to madalla Allah shi bada lada da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
Wani jirgin ruwan Sifaniya dauke da tan 200 na kayan abinci ya taso daga Cyprus zuwa Gaza a yau Talata. A wani yunkuri na baya-bayan da wasu kasashen duniya ke yi na kokarin ciyar da dubban Falastinawa da ke fama da yunwa yayin da ake ci gaba da fada a Gaza. Wata kungiya mai suna World Food Kitchen wacce fitaccen masanin girki Jose Andres ya kafa ce ta tattara kayan abincin ko da yake ba a bayyana takamaiman inda jirgin zai tsaya ba a Gaza. Tafiyar da jirgin zai kwashe tsawon kilomita 400 yana yi a teku za ta dauki akalla kwana 2 zuwa 3 kafin jirgin ya isa Gaza. Kazalika wani jirgi na biyu da aka yi masa lodi daga Cyprus shi ma yana shirin kamo hanyarsa ta zuwa Gaza. Domin taimakawa Falastinawa a cewar ministan harkokin wajen Cyprus Konstantinos Kombos. Shugaban kasar Romania Klaus Iohannis a yau Talata ya sanar da shirinsa na tsayawa takarar shugabancin kungiyar tsaro ta NATO inda yake shirin mai gurbin Jens Stoltenberg. Iohannis ya sha alwashin samar da kyakkyawar mahanga ga kungiyar musamman a wannan lokaci da take fuskantar kalubale. Cikin shekaru biyu da suka gabata kungiyar tsaro ta NATO na fama da kalubalen tsaro a yankunanta duba da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Sai dai Prime Minister Holland Mark Rutte ne ke kan gaba cikin masu sha'awar shugabantar kungiyar bayan da Amurka, Burtaniya da Jamus suka nuna masa goyon baya. Jami'an gidan yarin da aka tsare tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan sun haramta yawa kan din ziyara har tsawon makonni biyu. Saboda abin da suka kira dalilai na tsaro matakin da jam'iyyar Khan da lauyoyinsa suka yi kakkausan suka a kai. Dan shekaru 71 tsohon Prime Minister na Pakistan na zaman yari ne a Rawalpindi, wani gidan gyara hali da ke gefen Islamabad babban birnin kasar. An yanke wa Khan hukuncin zaman gidan yari ne bayan samunsa da laifin cin hanci da rashawa a lokacin yana office da kwarmata bayanan sirrin kasa da kuma shirya wani aure na bogi kwanaki kaɗan gabanin zaben da aka yi a watan da ya gabata. Shi dai kan ya musanta dukkan zarge-zargen. Mutane biyu sun mutu a tsibirin Hokkaido a can kuryar arewacin Japan bayan da dusar kankara ta rubto musu yayin da suke tseren kankara a cewar rahotanni. Bayanai sun yi nuni da cewa mutanen sun gamu da ajalinsu ne a tsaunin da ake kira Yuti. Kuma 'yan kasar New Zealand ne a cewar jaridar New Zealand Herald. Dusar kankara ta raftowa mutane uku ne cikin wani gungun mutum shida da ke tseren dusar kankara a cewar kafar yada labarai ta Kyodo da ke Japan.
Thomas Saro baki daya da haka za mu nade tabarmar shirin na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Nick. Hawa shirin ki muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safan ku.